kusa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 23 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadisa Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda gwamnatin jamhuriyar Niger ta kaddamar da shirin canza taken da kasar ta gada daga turawan mulkin mallakar kasar Faransa. Sannan kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu da ake zargi da aikata laifuka daban-daban tare da gabatarwa wa manema labarai. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafi da labaran wasanni. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya kai wa wato dakaran Amurka da ke kasar Iraki wata ziyara bazata, inda kuma ya gana da shugaban Kurdawa domin tabbatarwa da Kurdawan Iraki ci gaban goyon bayan Amurka da take basu. Bayan da ya sauka a sansanin sojin sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki, Pence tare da mai ɗakinsa Karen Pence sun gana dakarun Amurka da ke can 'yan kwanaki kafin ranar bikin cika-cika Amurka. Daga bisani kuma suka ziyarci wasu sojojin Amurka da ke filin saukar jiragen sama na Erbil, inda nan ne mataimakin shugaban ƙasar ya kuma gana da Nachivan Barzani, shugaban yankin Kurdawa na Iraki. Ganawar ta su ta yi wani yankuri ne na tabbatarwa da Kurdawan Iraki goyon bayan Amurka bayan shawarar shugaba Donald Trump ta janye sojojin Amurka daga arewacin Siriya watanni biyu da suka gabata. Lamarin da ya janyo suka cewa Amurka ta yi watsi da kawayen ta Kurdawa. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan shine wanda ya amfana da janye sojojin ta hanyar kaddamar da munanan hare-hare kan dakarun Kurdawa da ke arewacin Siriya. Akalla mutum 34 ne suka rasa rayukansu yau Asabar a kasar Kenya saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin Afirka wanda ya haddasa ambaliyar ruwa da gocewar laka. Ministar harkokin cikin gida Fred Mashiyangi ya ce gocewar laka ta yi sanadin mutuwar mutum 29 a wasu ƙauyuka da ke yammacin Kenya da suka haɗa da Takmal da Faruwa da kuma Tapach. Wasu mutum biyar kuma sun mutu tsakanin garuruwan Katali da Lodwar lokacin da ruwa ya share motarsu bayan da wasu koguna suka yi ambaliya a cewar kwamishinan yankin Westport Apollo Okelo. An gano garawakin mutum 12, 7 daga cikinsu ƙananan yara ne a cewar Okelo, ya kuma ƙara da cewa an kuma zaro wasu ƙananan yara 2 da ransu aka kuma garzaya da su asibiti. Yunkurin ayyukan ceto na samun tsaiko saboda hanyoyin sun koma tamkar koguna, haka kuma ruwa ya share gadojin da ake da su. Ministan cikin gida Mashiyangi ya ce har yanzu babu tabbacin girman barnar da wannan bala'i ya haifar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a shugaban Amurka bai nuna alamun zai amince da kudirin da majalisa ke neman samarwa ba, wanda zai nuna goyon baya ga masu rajin kafa demokuraɗiyya a yankin Hong Kong, yayin da yake hira ta wayar tarho da shirin Fox and Friends na gidan talabijin na Fox News. Shugaba Trump ya nuna alamun yana tsaka mai wuya tsakanin goyon bayan 'yancin bil'adama da kuma kulle yarjejeniyar cinikayya da China. Trump ya ce kun ga dole ne mu kasance da Hong Kong, ya kuma ƙara da cewa duk da haka amma ina tare da shugaba Xi Jinping, abokina ne. Trump ya ce manyan kasashe biyu masu girman tattalin arziki a duniya suna kan shirin samar da wata yarjejeniyar cinikayya mafi girma a tarihi, kuma idan har za mu yi hakan zai zama to abu mai kyau. Kudirin da Amurka ke shirin samarwa za a yi shi ne domin tabbatar da cewa yankin Hong Kong ya ci gaba da cin gashin kansa ta yadda zai zo daidai da sharɗin Amurka na cinikayya. Haka kuma zai barazana takunkumi ga duk wanda ya taki ƴancin bil'adama. Daga ƙarshe Iran ta fara da katse yanar gizo mafi girma a ƙasar da ya shiga kwana na bakwai domin murƙushe masu adawa da gwamnati na cikin gida. Lamarin da ya sa Amurka ta ƙaƙaba takunkumi akan jami'an da suka katse yanar gizon. A wani saƙon Twitter da yammacin jiya Juma'a wata ƙungiya mai sa ido akan harkokin yanar gizo da ke birnin London ta ce katse yanar gizon ya cika kwanaki shida kuma ya hana 'yan uwa da abokai hulɗa. Lamarin da ke keta haƙƙin 'yan Iran. Wasu jami'an Iran sun ce suna sa ran a hankali za a maido da yanar gizon a cikin 'yan kwanakin nan gaba. Amma dai babu wata sanarwa daga gwamnati akan ranar da za a kawo ƙarshen katsewar wadda ta fara ta ranar 16 ga wannan wata na Nuwamba. A ƙoƙarin da hukumomi ke yi na hana yaɗa hotunan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a faɗin ƙasar.
Sanfilu ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kaddamar da shirin canza takin da kasar ta gada daga turawan mulkin mallakar kasar Faransa dan maye gurbinsa da wani wanda ya dace da tsarin al'ummar ta Nijar shekaru 60 bayan samun 'yancin kai. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Taken wanda ake kira La Nigerian wani baturen Faransa ne Albert Cheri ya rubuta wa Nijar ɗin shi a washegarin samun 'yancin kan ƙasar a shekarar 1960. To amma binciken masana ya gano cewa wannan take bai dace ba da ƙasar a yau sakamakon lura da wasu kurakuran da ke tattare da shi. Saboda haka hukumomi suka ɗora nauyin kwaskure wannan take a wuyan wani kwamitin musamman. Shaibu Mamman na ma'aikatar ministan shari'a mamba ne a wannan kwamiti.
To shi kirarin wannan na yanzu ya kamata a mishi kwaskwalima ko kuma ya kamata gaba ɗaya ma a sake sabo? In kwaskwalima za a yi a dudduba yanda kiɗin nan za a mishi kwaskwalima, yanda maganonin nan wanda aka san abu ne lalin magana ne a hudda su. In muka ga kuma duka wannan bisa yi ana iya ma a yi ƙirƙiro sabon wanda za a wa Jamhuriyar Nijar.
Jamhuriyar Nijar na amfani da Faransanci a matsayin harshen hukuma, saboda haka ya zama wajibi sabon taken da ake shirin tsarawa ya kasance cikin harshen na kasar ta Faransa, inji ministan raya al'adu Asumani Malam Isa.
Cikin tsarin mulkin Nijar, yaren da aka amfani da shi cikin bayarki shi ne harshen Faransa. Kenan wanga sabon takin ma aka yi shi da harshen Faransa za a yi shi, amma kuma za mu samu damar mu cikin namu yunkuri duk yaren Nijar insha Allah za a wallafa wannan takin cikin shi, saboda ba yin take ne ba da ma'ana a gane abubuwan da ya kumsa mai daraja shi ne yake da ma'ana, kuma a yi amfani da abubuwan da aka rubuta a cikin shi.
Lura da yadda ɗimbin 'yan ƙasa ke fatan ganin an jingine wannan take na La Nigerian, saboda alaƙarsa da turawan da suka yi wannan ƙasa mulkin mallaka ya sa mahukunta amsa kira.
Akwai abubuwa da dama a cikin wannan taken waɗanda bai kamata a ce mun ci gaba da amfani da su ba, saboda ba abubuwa ne da suka dace da yanayin tahiyar da ƙasa ba. Yanzu cikin mulkin demokrasiya mun jima muna sauraren koke-koken al'umma cewa da wannan taken namu ya kamata ko a kama gyaran huska ko a sauya shi.
A shekaran jiya Alhamis kwamitin da ke nazari akan wannan aiki ya yi wa shugaba Isuhu Muhammadu bayani dangane da inda aka kwana a game da nauyin da aka ɗora masu. A nan gaba kwamitin zai zagaye jihohin kasar ta Nijar da nufin tattaro shawarwarin dattawa da masana akan wannan aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kama tare da gabatarwa manema labarai wasu da ake zargi da aikata laifuka daban-daban. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwa ne aiko mana daga Ibadan.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama Kana ta gabatarwa taron manema labarai wasu mutane da take zargi da aikata laifuffuka iri daban-daban a cikin mutanen da rundunar 'yan sandan take zargi da aikata laifuffukan dai sun hada da masu satar mutane fashi da makami fasa gidaje satar motoci da babura da ma wani matashi da ya shake ubansa har lahira saboda wata takaddama a game da yawan shan barasa da yake yi Mr. Shina Olukolu shine commissioner 'yan sanda na jihar Oyo da ya gabatarwa manema labarai masu aikata laifuffukan
Consequently there will be more aggressive police patrols stop and search operations and intelligence led policing raids of criminal hideouts both within and outside Ibadan metropolis
CP Shina Olukolu yace a halin yanzu ana zafafa sintirin jami'an yan sanda su tare su yi bincike ana zafafa ayyukan yan sanda da mayar da hankali ga leken asiri a wajen mabuyar masu aikata laifuffukan tare da kai musu hari a duk inda suke a ciki da wajen birnin Ibadan commissioner yan sandan na jihar Oyo ya bukaci jama'a da su tseguntawa jami'an tsaro mabuyar masu aikata laifuffuka don a zakulo su shi ko Rasaki Suleiman shugaban gungun masu satar mutane yace an kama su ne bayan da sun kasace malamin kwalejin aikin gona da kimiyya dake garin Igbora a jihar Oyo suka nemi kudin fansa naira miliyan 5 sai da suka zo karbar kudin ne aka damke su Ibrahim Isiyaka wanda yayi magana ta tafinta ya amince da cewa shine ya halaka ubansa amma ture shi ne yayi ba shake shi ba
We had an argument and I pushed him which later
Ibrahim Isiyaka yace a ranar Juma'a ne a yayin gardama da mahaifinsa sai ya ture shi hakan yayi sanadiyar mutuwarsa wata mata da ta sha da kyarga masu aikata laifuffukan bayyana yadda barayi na jibgeta tace sun ce dole kudi su fito sai kawai suka far mata da duka suna cewa sai kudi sun fito suna cewa sai ta bada kudi abubuwan da an ka kama ga mutanen sun hada da motoci bindigogi harsasai wayoyin salula layu da karhuna babura da dai sauransu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan Umar Tambuwal Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba ga gogar naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
Hukumar zabe ta yi na APC a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan Kogi da Bayelsa dan takarar PDP Musa Wada a Kogi da gwamnan Siria Kedixon na Bayelsa sun yi watsi da sakamakon Adams Oshimole shine shugaban APC
ya nuna cewa shi governor sabu da yaka zabe zabe shi ya nuna cewa ba wai sai kana da babban mutum ba yaka ba
kakakin campaign din PDP Bubba Galadima ya ce ba wani abun dauka a hujjojin da kotun koli ta bayar na korar karar PDP da Atiku
ba sun ce daga su sai kotun Allah ya isa ba mun kuma san Allah ya isa
jami'an gwamnati in Najeriya na cigaba da kare rufe iyaka bisa dalilan tsaro da hana smoga.
Le Nigeria a pris une mesure qui pour douloureuse qu'elle a pu être
Wannan na zuwa ne bayan wakilan Nijar bisa jagorancin Bazoum Muhammad da sauran 'yan ECOWAS ke bukatar a bude iyakar. Allah ya yi wa hannun daman wazirin Adamawa Atiku Abubakar wato Alhaji Jidda Fariya rasuwa bayan fama da jinya a Dubai. Nasura da Malika a muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Haka dai. To yanzu zamu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai sune shugaban dariƙar Tijjaniya a Afirka Sheikh Dahir Usman Bauchi da kuma tsohon sakataren Ikkilisiyar Ekwa a jihar Bauchi Rabaran Muhammad Dan Amarya. Ga Sheikh Dahir Bauchi.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
zumunci tsakanin musulmi da kirista yana da tarihi kwarai da gaske. Sun mana abu wanda yake ba za mu mance da shi ba. Lokacin da annabi musallar salama yake makka yake fama da matsafa, ba wanda ya isa ya fito ya faɗi la ilaha illallah sai a buge shi a ji masa ciwo. Dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa. To sai aka ba da labarin idan aka zo Habasha wajen sarki Najashi, sarki ne mai adalci, ba zai bari a yi zalunci a gabansa ko a ƙasarsa ba. Annabi mu ya tura mutanensa suka koma can garin suka zauna lafiya, har mutanen Makka suka aika cewa a dawo da su. Ya yi hana yake ba za a dawo da su ba, shi ainihin Najashi ɗin. To wannan suka zauna har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka ya koma Madina. Sannan waɗansu suka koma suka bi shi daga Habashan, suka bi shi suka je suka same shi a Madina. Wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana jama'anmu da addininmu da mutanenmu shekaru a Habasha ba za mu mance da shi ba. Akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista, domin ainihin addininmu addinin zaman lafiya ne. Addinin kirista addinin tausayi ne. Mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi. Mai addinin tausayi ba dama ya yi faɗa da mai addinin zaman lafiya. Saboda haka in ka ji mutane suna faɗin miyagun maganganu ko waɗansu maganganu, to suna faɗin magana ne ba na addini ba ne, na ra'ayinsu ne ko ko na siyasarsu. Amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba, babu faɗa kamar yadda na faɗa da farko. Allah yana da iko ya cika Najeriya gabaki ɗaya da musulmi, ba wani wanda ba wani sai musulmi muzalla, ba yi haka ba. Yana da iko ya cika Najeriya da kirista, ba wani sai kirista, amma bai haka ba. To sai ya haɗa mu don ya jarraba mu, dukkan mu bayinsa ne, ƙasa kuma ƙasarsa ce. Ya haɗa mu da ita, kowanne ne yana ce ƙasarmu ƙasarmu, saboda mu zauna lafiya ba don mu yi faɗa ba. Asalin ma duk duniya gaba ɗaya ai mu uwa ɗaya uba ɗaya ne, ai mu ƴaƴan Adamu ne, ƴaƴan Hawwa'u ne. Saboda haka muna kira a yi zumunci a zauna lafiya, musulmi mu a junanmu mu zauna lafiya, sannan makwabtanmu kiristoci mu haɗa kai mu zauna lafiya, domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci. To su makwabtanmu ne, mu makwabtansu ne, sai mu zauna lafiya mu haɗa kai mu yi zumunci. Kowa yana yin nasa, randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi masa nasa, sai yana iya aje nasa ɗin ya yi na ɗan uwansa da ya gani kamar ya fi nasa. Tunda akwai dokan freedom of religion a Nigeria, abinda ya kamata a yi kenan, kowa ya zauna ya girmama ɗan uwansa, ya girmama addinin ɗan uwansa, a zauna lafiya. Ai lokacin da Bature bai zo ƙasar nan ba, ai babu kirista. Daga mu musulmi ne sai masu tsafi, sai da Bature ya zo ne sai waɗansu suka ga ai abinda Bature ya zo da shi ɗin nan ya fi namu, ya kamata mu aje namu mu yi na Bature. Suka aje nasu suka shiga na Bature, ake kiransu kirista, amma kuma dukkan mu ƴan ƙasa ne gabaki ɗaya. Saboda haka muke kira a haɗa kai tsakanin musulmi da musulmi, kada a rena juna, kada a riƙa zagin juna, kada a riƙa kafirta juna, a zauna lafiya. Sannan tsakanin mu da maƙwabtanmu zan nanata, mu zauna lafiya, mu girmama addinin junanmu. Zan nanata kamar yadda na faɗa da farko, kowa ya riƙe nasa, randa wani ya ga ɗan uwansa ya fi nasa, ina ga ya ga dama zai iya canjawa, ba abin da zai hana ya canja. Yaƙi ba ke wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi, muna fatan zaman lafiya. Yanzu lokacin da su Sudan ta Kudu suke neman a raba ƙasa, a raba ƙasa na hankoro, gashi an raba ƙasar, yanzu ya suka zama ba lafiya, ba zaman lafiya. Muna neman a haɗa kai a zauna lafiya, kowa ya amfani ɗan uwansa da abin da ɗan uwansa bai iya ba, shi ya iya ya kawo a taimaki juna. Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna, don mu san juna, mu taimaki juna. Ba ma goyon bayan a raba Najeriya, ba yara ne Najeriya ba, yara ai manyan gobe ne, su bari sai gobe ta yi, mu manyan ƙasan ba mu yarda a raba Najeriya ba. Muna roƙon Allah, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Albarka ne sallallahu alaihi wasallam.
Shi ma rabaran ɗan amarya ya ce,
wai sauraro Assalamu alaikum. Musamman ƴan uwanmu na arewacin Najeriya da kuma ƴan uwanmu na jamhuriyar Niger, Kamaru, Chadi, Ghana da dai sauran ƙasashe inda ake magana da harshen Hausa. Ina yi muku sallama albarkacin sunan Yesu. Ina magana ne akan zaman tare. Zaman tare. Masu magana suka ce zaman tare tara. Amma ni na ce da shi zaman tare mai daɗi, zaman tare mai wahala. Zaman tare mai daɗi, zaman tare mai wahala. Dukkanmu muna buƙatar juna. Kowane mutum yana buƙatar ɗan uwansa. Ko fari ne, ko baƙi ne, kowane ɗan adam na kowane jinsin al'umma, na kowane yare, muna buƙatar juna. Don haka ne mu zauna tare, mu yi komai tare, ko ƙabila ɗaya muke, ko ba ƙabila ɗaya ba. Ko addini ɗaya muke, ko ba addini ɗaya ba. Muna buƙatar juna. Zaman tare mai daɗi, zaman tare mai wahala. To amma ni ke fata zaman tare, Allah ya yi mana bayanin komai tilla-tilla daga cikin maganarsa, wato littafin Allah na Littafi mai tsarki. A cikin ɓangaren Attaura ta Annabi Musa, a sashen Littafin Firistoci, Sura ta 19, mun ɗauki wasu abubuwa waɗanda zaman tare ya gada. Alal misali, abu na farko, Allah ya yi magana tsakanin ma’aikaci da mai ba da aiki. Ma’aikaci da mai ba da aiki. Allah ya ce, tun za ka ba da aiki, kada ka cuci wanda ka ba shi aiki. Ma’ana, ka biya shi haƙƙinsa yadda ya dace. Ma’ana, banda ha’inci, banda zalunci. Kai da aka ba aiki, ka yi aiki banda ha’inci. Kai da ka ba da aiki, ka biya ma’aikaci banda zalunci. Wannan shi ne abin da Allah ya bayyana mana da cewa in ma ka ba da aiki, kar ma ka bari haƙƙin ma’aikacin a kanka ya kai gobe. Yau ka bayar, yau za ka biya. A wannan wuri, muna iya ɗauka har da ma’aikata na kamfanoni, ma’aikata na gwamnati, ma’aikata iri-iri. A yau akwai koke-koke. Ma’aikata sun yi aiki ba a biya su a haƙƙinsu ba na ma’aikata. Wasu wata biyu, wasu wata uku, wasu wata huɗu, wasu ma har shekara guda ba a biya su ba. Allah ya ce, in ka ba mutum aiki, ka tabbatar ka biya shi haƙƙinsa. Idan aiki ne irin na ƙarfi, wanda za a yi a yau a biya a yau, ka biya shi a yau ɗin, kar ka bari ya kai gobe. Idan aiki ne na albashi, an amince za a biya albashin nan a wata-wata, to in watan ya yi, a biya ma’aikaci ko kuma mu ce ma’aikata a biya su albashinsu. Akwai koke-koke da yawa na ma’aikata waɗanda ke bakin aiki, da ma’aikata waɗanda suka aje aiki saboda kwanakin girma, wato retire. Allah yana cewa, idan ka ba da aiki ma wani, ka biya shi haƙƙin aikinsa a lokacin da aka amince, a lokacin da aka daidaita, a lokacin da aka yarda. Dalilin ku, Allah baya jin daɗin wanda faru wani. Amma kuma ga kai ma’aikacin, kai ma ka yi aiki banda ha’inci. Ha’inci cikin yin aikin ba ka yi shi yadda ya kamata ba. hanyar cikin yin aikin ba ka zo lokacin zuwa aiki daidai ba, ai wani lokaci ma rana guda ta wuce ba ka zo aiki ba, amma kuma kana so a biya ka kuɗin wata daidai, wannan ba daidai ba ne. Idan kuma aiki ne na ƙarfi, yini ne ko ko a'a aiki ne na gona, to idan za a yi ai aiki da aminci, don sau da yawa akan ce ai a gari kaza wani gini mai hawa kaza ya rugurguje, ta wani lokaci akan so ai aikin haba-haba a samu a gama, domin ga masu shiga gidaje na tsada, to a yi sauri a gama, to ba a gama din ba, in aka gama da hadinci to a ƙarshe ba za a girbe mai kyau ba. Don haka ka yi aiki da aminci banda hadinci, ka yi aiki mai kyau domin ka samu sakayya a wurin Allah, domin duk abin da muke yi a nan a rayuwar duniya kamar wasan kwaikwayo ne, wata ran ya kare baka nan, wanda ka ba aikin baya nan, mai aikin baya nan, kun zama tarihi, za kuma ku koma gaban mahalicci, a nan ne za ku ba da lissafin aikin ku da kuka yi. The Voice of America,
VOA. Haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla, yanzu kuma ga shirin
wasanni a takaice.
Kasar Masar ce ta zamo zakara a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 23. Masar wacce ita ce mai masaukin bakin gasar, ta yi galaba ne tare da Doki Ivory Coast da ci 2-1 a wasan ƙarshe da ta kai ga ƙarin lokaci. Trinidad da ƙasashen biyu suka sami tikitin shiga gasar wasannin Olympics na shekara ta 2020 a birnin Tokyo na ƙasar Japan. Afirka ta Kudu ce cikunta ukunsu, bayan da ita ko ta yi nasarar Doki Ghana a wasan neman na uku na gasar. Jose Mourinho ya sami nasara a wasan farko a matsayin mai horar da 'yan wasan kungiyar Tottenham ta Ingila, bayan da a yau kungiyar ta bi West Ham har gida ta doke ta da ci 3-2 a wasan Premier. Wannan nasarar ta faranta ran Mourinho, wanda ya soma sabon aikin nasa a wannan makon, inda ya maye gurbin Mauricio Pochettino, wanda aka kora kasa da watanni 6 bayan da ya jagoranci kungiyar ta kai ga buga wasan karshe ta gasar zakarun Turai karon farko a tarihi. To sai dai tun kafin soma wasan, Mourinho ya faɗa cewa ba zai yi dogon sauyi a zuben 'yan wasan da tsohon kocin ke amfani da su ba. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola ya maida martani akan masu raɗe-raɗin yiwuwar barin sa kungiyar, inda ya tabbatar da ƙudurinsa da ci gaba da kasancewa a kungiyar. City tana ta hudu a teburin gasar Premier kafin wasan ta na yau da Chelsea, yayin da nasarar da Liverpool da ke saman teburin ta yi na doke ta da ci 3-1 a wasan da suka buga a makon da ya gabata, ya saka tazarar maki 9 tsakaninsu. Guardiola ya lashe gasar Premier har sau 2 a jere kafin wannan lokacin a shekarar sa ta 3, inda kungiyar ta fuskanci dan koma baya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, kafin mu kammala shirin ga labarai, amma wannan karin a takaice.
To a takaice, yau Asabar mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kai wa dakarun Amurka da ke ƙasar Iraki wata ziyarar bazata, inda ya kuma gana da shugaban Kurdawa domin tabbatarwa da Kurdawan Iraki ci gaban goyon bayan Amurka take ba su. Bayan da ya sauka sansanin sojin sama na Al-Assad da ke yammacin Iraki, Pence tare da mai ɗakinsa Karen Pence sun gana dakarun Amurka da ke can kwanaki kafin ranar bikin cika ciki a nan Amurka. Akalla mutum 34 ne suka rasa rayukansu yau Asabar a kasar Kenya saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin Afirka, wanda ya haddasa ambaliyar ruwa tare da gocewar laka. Ministan harkokin cikin gida Fred Mishiya ya ce gocewar laka ta sanadiyar mutuwar mutum 29 a wasu ƙauyuka.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haley da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan namu na yau Mr. Carl. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.